Sashen yada labarai ta internet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Bayan sallama da fatan alheri, Halima Jimarauce tare da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. Rayuwa dai dole sai da abinci. Amma kuma wani lokaci abinda ake cin dan a rayukan iya zama gubar da ke kai mutum lahira. Idan kuna biye da labarai daga sassa daban-daban na Najeriya, kun ji yadda wasu mutane bakwai 'yan gida ɗaya suka yi sallama da duniya daga cin dambu a jihar Zamfara a cikin watan Agusta. Ba a gama jimamin mutuwar tasu ba, kwatsam sai ga kuma wani labarin daga Sokoto na rasuwar wasu iyaye mata biyu da 'ya'yansu biyar su ma daga cin dambu a ranar 1 ga watan Satumba. A baya-bayan nan kuma sai ga shi Litinin ɗin nan 5 ga watan nan na Oktoba, an ƙara samun wasu mutane 9 'yan gida ɗaya. Su ma sun kwanta dama bayan sun ci tuwon amala a garin Nagazi da ke ƙaramar hukumar Adavi a jihar Kogi. Wannan ne dalilin da ya sa muka ga ya cancanta mu bibi wannan lamari mu gano dalilan gurɓatar abinci da guba har ya zama ajali. Muna tahe da bayanai a ciki hadda na masaniyar abinci da yadda yake aiki a jiki, kuma ƙwararriya a wannan amfani da abinci wajen yin magani, kamar yadda ake amfani da magunguna a warkar da cututtuka. Haka kuma muna tahe da bayanin labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai hita yau Juma'a. Wakilinmu a jihar Zamfara, Shehu Umar Yari, ya yi mana bitar mace-macen da suka faru a jihar sanadiyar cin abinci mai guba.
Game da wannan al'amari na cin abinci mai guba wanda yake kai ga rasa rayuka, ba wani sabon abu ba ne a jihar Zamfara. A cikin shekaru uku, aƙalla mutane 37 ne aka rasa daga shekarar 2019 zuwa shekara ta 2022 da muke ciki a ƙananan hukumomi hudu waɗanda suka hada da Maradun, Anka, Gusau da Bungudu. Hadari na baya-bayan nan na cin abinci mai guba wanda ya kai ga rasa rayukan mutane shine wanda ya faru a watan Agustan wannan shekara, inda iyalai guda 7 a wani ƙauye da ake cewa Danbaza a ƙaramar hukumar Maradun, bayan sun ci dambu da wasu ganyayyaki waɗanda ake zaton akwai guba a jiki. Dukkaninsu waɗannan iyalai 'yan gida guda ɗaya, su 7 sun rasa rayukansu. Matan aure guda 2 da ƙananan yara 5. Ko kafin sannan, a shekara ta 2019, iyalan gida guda su 14 sun rasa rayukansu a ƙauyen Moda da ke ƙaramar hukumar Anka.
Duk ƙoƙarin da muka yi, na ji daga jihohin Sokoto da Kogi ya ci tura. Amma mun samu wata baiwar Allah wadda sauran kiris ta ce gagarinku bayan ta ci kihin da ya gurɓata mata jinin jikinta.
Da farko dai sunana Khadija Abubakar, ina zaune ne a garin Kano. Gaskiya na taɓa cin abin da ya sa ni ya bani matsala sosai da sosai. Wannan abu ba komai bane face kifi. Kusan wata biyu ne da suka wuce na ɗan yi zazzaɓi, haka sai nake kiran abanmu nake ce mishi wallahi ka ga wanda lafiya to ina buƙatar. In ci abuwa ka baki na babu daɗi, shi ne ya siyo min kifin nan. Asali ma kawai sai faɗuwa ne aka kai ni asibiti. Aƙalla dai kwana na huɗu a asibiti ma ban san ma abin da yake kaina ba ma. Ban san wanda yake kaina ba. Gaskiya na sha wahala sosai da sosai. Ni a zatuna ma na ɗauka ma ba zan kai ba. Gaskiya wannan abu ya bani matsala sosai da sosai.
Hajiya Dijo Sula Kabara, masaniyar abinci da yadda yake aiki a jiki, kuma ƙwararriya a wannan amfani da abinci wajen yin magani a sashen kula da lahiya na Jami'ar Bayero ta Kano, ta yi cikakken bayani kan abubuwan da ke kawo guba cikin abinci. Amma kafin ku ji bayanin nata, ga editan jaridar Aminiya Salihu Makira da bayanin abin da jaridar ke ɗauke da su a yau Juma'a.
Babban labarinmu na yau tattaunawa ce ta musamman da shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa Farfesa Muhammadu Yakubu, inda ya bayanin ƙa'idojin da ya kamata jam'iyyu su bi wajen neman kuɗin kamfe, kuma dole su yi bayani da suka kashe su, su ko suka same su, kuma ya ce za su kwace kuɗin da wasu suka turo wa 'yan takara daga ƙasashen waje. Sai kuma labari na biyu game da yadda ambaliya take ci gaba da ɓarna a wasu jihohin arewa, yayin da a wasu wurare kuma masu kwale-kwale ke caɓawa saboda tsallakar da mutane daga inda ruwa ya raba da sauran al'umma. kuma akwai labarin kama tramol na kusan naira biliyan 9 da hukumar yaki da tu'ammali da miyagun ƙwayoyi wato NDLEA ta a Lagos. Sannan akwai labarin da ke cewa yau shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai gabatar da kasafin kuɗin sa na ƙarshe a zangon mulkin sa na ƙarshe. Sai kuma akwai labarin sako sauran fasinjojin jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna su 23 da aka yi garkuwa da su. Akwai kuma rahoton musamman kan kuma siyasar shugabancin dattawa Sanata Ahmad Lawan. Idan muka lura a ƙasashen waje kuma a babban labarin shine wato garin gyaran gida ya jawo a rasa ido yadda maza sama da 500 suka yi lalata da mai neman zuwa Turai. Sai kuma wani fitaccen malamin Saudiya da yake cewa gasar TikTok nau'i ne na caca, yayin da shugaban addini na ƙasar Iran Ayatollah Ali Khamenei ya zargi Amurka da Isra'ila da cewa su suke kitsa zanga-zangar da ake a ƙasar Iran din. A shafin Al-Ajabi kuma wata kabewa da wani manomi ya noma mai nauyin kilo 1,158 wato mai da nauyin tan guda kenan. Yayin da kuma wani ango da amaryarsa suka bullo da wani salo cewa gwargwadon gudunmawar da ka ba su gwargwadon irin abincin da za ka ci a wajen bikin su. Wannan kasuwanci akwai labarin da ke cewa kamfanin mai na ƙasa wato NNPC Limited ya saye gidajen mai ɗin kamfanin Uwando har 380. A shafinmu na masarautu kuma mun duba kamanceceniyar da ke tsakanin masarautar Kano da masarautar Ingila. Yayin da kuma a shafin wasanni muka yi nazari tare da sharhi kan yadda Haaland ke jan zaransa a Manchester City a kakar bana. Waɗannan da sauransu suna cikin labaran da muke ɗauki da su a Aminiya ta wannan mako.
An gaida Salihu Makera, editan jaridar Aminiya. Na tabbata ba za ku so a yi ba ku ba, don haka kowa ya garzaya sayi jaridar Aminiya ya sha labari. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na aminiya.dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiyatrust ko a twitter.com/aminiyatrust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcasts, Google Podcasts, Buzzsprout, Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Progress Radio a garin Gombe akan mita 97.3 da Unity FM Radio a jihar Plateau akan mita 93.3 da Nas FM akan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa da Badegi Radio a Mina jihar Neja akan mita 90.1 da kuma Freedom Radio akan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Yanzu ga Hajiya Dije Sula Kabara, masaniyar abinci da yadda yake aiki a jiki, da cikakken bayani kan yadda abinci ke gurɓata da guba, da ma shawarwari kan yadda ya kamata a tsaftace abin da ake ci.
Kalma ɗaya dai gaskiya babu ita a ce da Hausa a ce food poisoning. Amma abin da ake nufi da food poisoning shi ne lalura ko ciwo ko damuwa ta rashin lafiya wadda kan faru sanadiyar sha ko cin wani abu wanda ya gurɓata guba. A takaice wannan shine food poisoning. To gaskiya ita dai wannan guba da take cikin abinci ita ba a iya ganinta da ido ko ƙanshi, yawanci babu ƙanshi. Ɗanɗanon abinci ma baya canjawa. Sai kurin idan aka ci da abincin da wannan gubar, to sha Allahu cikin awanni kaɗan, wani ma ƙasa da awa 5, wani daga awa 6, awa 7, to sai kuma a so mu samu wannan alamomin ko kuma ta kasance inda za ta kasance idan aka ci guba. Ita wannan gubar kala-kala ce, akwai wanda ake samu daga wanda ake abin da ake kira bacteria ko virus, ko kuma wanda parasite. Wannan parasite su ne kamar su abin da suke makale da jikin ɗan adam ko jikin dabba su rayu, kamar su tsutsar ciki, macijin ciki, kaska a dabbobi, to duk wa'annan su ne parasite. Sai kuma kamar irin su ɓera, su kyankyaso da sauran ƙwari da muke zaune tare da su na gida ko na daji, wanda sukan sa ta fitsarinsu ne ko ta yawun bakinsu ko ta bayan gidansu idan suka yi a cikin abinci. In aka yi a rashin sa'a, yawancin abincin nan kuka su kasance abin sha ne ko ma abin da ake amfani da shi wajen cin abinci, a ce cokali ne, a ce ludayen ɗiban miya ne, a ce kofi ne da za a ba ruwa ko a sha, ko wani abu su yi a ciki. a zuba abinci a kai kurin a ci a samu wannan abin da suka zuba a ciki wannan gubar tasu da take ciki ko kuma wannan guba ta kasance daga abubuwa ne kamar su maganin da ake amfani shi wajen kashe wa'annan kwari ko wajen su taki da ake amfani shi ko kuma beshi da ake a gona ko wani abu da ake zubawa abinci danye dan kada ya lalace kamar su wake kenan kafin a amfani da su sun fi karfin abin da jiki yake bukata ko kuma daga an ci shi ma za a iya mutuwa
shin ko akwai wasu alamomin da ke nuna cewa mutum ya kamu da wannan matsala ta gubar abinci
ba ta da alamomi sai dai ko a ce kamar idan har ta faru abin da ake fara ganewa yawanci shine ciwon ciki in aka ci abinci kamar awa 6 yawanci ko kasa da haka za a fara samun ciwon ciki sosai mai murdawa ciki na mutsukawa ga ir tashin zuciya ita faman zidda yawo kafin har zuwar ta zo wani lokacin ma har wasu to kullu lokacin ma ta turnike ta kasa fitowa sai amai sai gudawa da kuma zazzabi kuma yana daukan kamar daga awa 12 har zuwa awa 48 sai ya warware dan kansa ko kuma a sha mashi magani ko kuma a san abin da za a yi a taimaka ya warware to wannan shine mun lokacin yana daukan lokaci fiye da haka ya dangata da inda shi wanda yaci wannan gubar ta abinci lafiyar sa take idan garkuwar jikin shi tana aiki sosai to cikin awa 44 zai iya warwarewa amma wani idan ta kasance akwai akasi akan karfin garkuwar jiki ne take aiki to yakan dauki lokaci da yawa mutum bai warke ba ko kuma aka warke ma dauki lokaci ba a farfaro ba a daddade tare da shi kuma sannan yawanci ba a cika ba da wani irin magani ba haka domin kawar da ita ko warkar da ita abinda ake so a yi ta amfani da ruwa sosai domin ya kasance an samu wadataccen ruwa a jiki da zai a yi ta yin fitsari ana ta fitar da wannan abin da ya gurbata cikin jinin mutum
me ya kamata mutane su rika yi domin su kare kansu daga kamuwa da wannan matsala ta gubar abinci
abinda ake so shine a kiyaye abinci domin samun wannan abin ta wajen danyen abinci ko abincin da bai dafu sosai ba ta kasance abincin da aka samu daga dabbobi ne ko kuma madara a sha ta danya ba tare da an dafa ta ba an gyara ta halittun da suke kawo mana wannan lalura ta guba sun yi fitsari a ko da tsuntsaye ne daga sama sun zubo a kai ko kuma bera ne sun zubo a kai ko kuma wajen shanyar abinci an shanya to wajen wa'annan guba ta je ta samu wannan abinci aka ci ba tare da an wanke ba yanda ya kamata so kin ga ya kamata mu rinka adana abincin mu idan wankewa za mu yi idan shanya za a yi a tabbatar an shanya gurin da babu wa'annan kwarin da za su ci su ba gubar su a kai ko kuma babu wani guri da inda za a ci wata guba ta je ta same su a kai ko kuma irin jan feshin abincin kamar magani na kwari wanda ake fesawa a gona a tabbatar cewa ba a taba abinci ko ba su kusa da abinci ba ko kuma abin magani da ake sawa bera ko sigafiya domin su mutu ko su kyanke sai a tabbatar ba su taba abinci ba abincin da za a iya wankewa kuma a wanke shi da ruwa mai kyau wanda bai gurbata ba ta kowace irin fanni a wanke shi sosai kafin a yi amfani da shi ko da irin su lemu mai bawo ne ko da su kankana ne irin su gwanda su irin su abarba saboda bawon su ko kuma bayan su wannan abubuwan za su iya tabuwa to a tabbatar an wanke su kafin a yanka a yi amfani da su domin idan akwai dattin ko kuma akwai gubar a ciki ka datsa su to wannan kaifin wukan sai iya taba wannan gubar kuma idan ka yanka za ta iya taba tsokar na wannan ɗan itacen ko kuma ganyen ka ci da ita so sai a wanke shi sosai kafin a yi amfani da shi idan kuma wanda za a dafa ne irin nama ko su kifi ko su kwai a tabbatar an dafa su sosai inda ya kamata kafin a yi amfani da shi mu kiyaye wajen sinama kafin a ci su.
Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Godiya mai yawa ga abokin aiki na Muhammad Awul Suleiman da wakilinmu a jihar Zamfara Shehu Umar Yari da duka waɗanda aka ji muryoyinsu sai editan Musagir Kano Sale. A madadin su duka ni Halima Jimarauke sallama da ku. Ku huta lahiya.